demokradia ayau. Cikin shirin me yasa gwamnonin APC suke kin tsarin kirkin ke ko zaben ajalayi bayan dan takara? Za ku ji bayanin da gwamna Badru na Jigawa yayi kan haka. Madara assalamu alaikum da fata an wai gari lafiya. Jami'ar APC mai mulkin Najeriya da abokiyar hamayyar ta PDP duk sun rufe sayar da form ga masu neman takara karkashin inuwar su daga jiya talata 11 ga watan nan a iya irin bayanai da muka samu. Idan kun tuna makon jiya mun kawo muku hira da muka yi da babban sakataren jam'iyyar ƙasa na APC mai malabu ni. Wanda ya kare amfani da tsarin zaɓe iri biyu wato zaɓe kai tsaye ko amfani da wakilai. Amma har zuwa yanzu ƴaƴan jam'iyyar ta APC suna ci gaba da korafe-korafe kan in amfani da tsarin ƙirtinke ko kuma a ja layi bayan akwatin ɗan takara. Kamar yadda ku cikin wannan shimfiɗa da Nasiru da Malika ya haɗa mana.
Batun zaɓen ƙirtinke ya taso ne a jam'iyyar APC mai mulki, inda PDP mai adawa za ta ci gaba da bin tsarin amfani da wakilai a zaɓen fidda gwani. Tsarin da in ka ɗebe a zaɓen shugaban ƙasa da ya shafi tamkar tabbatar da shugaba Buhari digidi bai samu karɓuwa tsakanin jihohin APC da gwamnoni ke cewa da wakilai za su yi amfani ko ma tsayar da waɗanda suka fi kwanta musu a rai. Inda a gefe guda waɗanda ba sa ɗanyen ganye da gwamnonin ke cewa lalle fa sai an yi musu zaɓen ƙirtinke. Ga ƙorafin tsohon ɗan majalisar wakilai. Kilini Sabo Usman Jama'ari da ke cikin tawagar 'yan siyasar Bauchi da suke da fifiya yar kada APC don yada wannan manufar.
Yau muna kira ne akan gaskiya. Iya inda za a yi gaskiya shine kawai kowa halinsa da kuma sallarsa ta fitar da shi.
Usman cewa in an yi irin wannan zaben fa ba mamaki a haddasa gaba don mutum zai ga mutanen da ba sa son sa kiri-kiri ga suna Allah.
Eh to ai shine baka ji ba ai abin da zai faru kenan ma ko da ranar tashi alƙiyama. Idan mutum yayi daidai zai ga daidai in bai gani ba ba gwamna ba shi ko da shi wa ne hali ne kawai zai fitar da mutum in dai kiran da shi mai girma Muhammadu Buhari yake na magana gaskiya da zarar aka saba akan wannan magana wallahi duk abin ya zama shiriri ta zama zancen banza shi a kashin sansa yana so shi shugaban jam'iyyar Adam Ashumule yana so amma duk jaridu da kowa duk koi abin da kuka faɗa abin da ya faru shine su gwamnati ne ba sa so
a makon jiya ne muka tattauna da gwamnan jihar Jigawa Alhaji Abubakar Badru a yayin yana Beijing lokacin yana cikin tawagar shugaba Muhammadu Buhari a taron koli tsakanin kasar Sin da kuma kasashe da ke nahiyar Afirka. Na tambaye shi abin da ya sa su gwamnonin jam'iyyar ta APC suka yi uwar jam'iyya bore kan amfani da tsarin na ƙirtinke ko kuma a ja layi bayan ɗan takara.
A ba mu ki ba abin da muka ce lokaci ne kamar ya kure na yin haka. Sabo ka ɗauka idan za a yi zaɓe na duka a gari yanzu. Kamar a Jigawa ina da ward 287 a kowace ward akwai ward din ma da nake da akwati 30 ko garuruwa ma 35 wanda kowane gari sai na dauko mutanen nan na kawo su ward headquarters su zaben nan su yi ni su koma su dawo to kuma kace za ka yi zabe guda biyar irin wannan baka shirya da wuri ba to ka kira kanka rijima kuma duk sanda za irin wannan zaben sai an fita register din ɗan jam'iyyar sun duba sun ga rijistar su sun ga wurin da za su je su zaben su kan lokaci domin su ce in ba haka ba za a zo a taru ne kowa yana gani ɗan jam'iyya ne ya ce zai bulaye a zo a ce sai wanda yake da rijista ko mai katin ma na gaske wanda ya shiga cikin rijista ya yi zai kawo rudani da wahala wannan shine dalilin gwamnoni amma ba sauran wannan zaɓe ake ba kuma ba bore ake ba.
Gwamna Badru kuma masu sukan lamirin wannan gwamnati daga ma arewacin Najeriya suka ce dan arewa sun zamanto masu rike kaho ko suke tatsar nono abinda suke nufi cewa ayyukan gina hanyoyi musamman da wasu kahayarkokin more rayuwa an fi yin su a kudancin Najeriya kasafin kuɗin gwamnatin tarayya a shekaru uku nan duka yankin Yaraba su suka fi amfana da kaso mafi yawa na waɗannan abubuwa. Alhali arewa ke da yawan jama'a amma banda wannan hanya da ta ambata yanzu ta Abuja zuwa Kano babu wani aiki da za a ce an yi wa arewa. Me za ka ce kan haka?
Bayan wannan akwai hanyoyi da yawa wanda ake yi ko aka ci gaba da yi. Sanin kanka ne Kano zuwa Maiduguri ta hanya ce da aka bayar tsawon lokaci ta tsaya amma yanzu an bujiro ana ta aikin ba dare ba rana. Bayan wannan ana maganar hanyar Katsina Kano Katsina da hanyar Sokoto. So duk wannan hanyoyi suna cikin abubuwan da duk ake kokari a yi kamar yanda ka sani kuma in aka faɗi yawan kuɗi na hanya mu saboda yawan yadda kasan mu take da dan dama dama zaka ga abinda zaka gina hanya a arewa bai kai yawan abinda zaka gina hanya a kudu ba wani lokacin an duba yanayin kudin za a ga kamar da bambanci da yawa na kudin amma gaskiya ne akwai hanyoyi da yawa wanda aka gada a arewa ana yi kuma na tabbatar a cikin tsare-tsaren da aka yi na yanzu an sa hanyoyi da yawa wanda za a gina a arewa insha Allah.
Gwamna Bajaru biya makwabciyar ka jihar Kano tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ya bar jam'iyyar PDP ya sake dawowa jam'iyyar ku ta APC. Me zaka ce kan haka?
To sai mu ce alhamdulillah mun gode wa Allah ko can daman Malam Ibrahim Shekarau namu ne. Abu ya faru ya bari kuma yanzu ya dawo kuma muna martaba da dawowarsa kuma mun ji dadi sosai.
To gabaki ne da al'amuran siyasa ke tafiya na canje-canjen jam'iyyu musamman daga jan majalisa wannan matakin yana tsara demokradiya.
To yana da kyau dai ayi dogon tunani a irin wannan lamari a san Allah shi yake yi shi yake ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so. Kuma yan siyasa su duba su ga cewa aqida ta wuce bukata ta zuci ko ta kai.
Idan masaro za su iya tunawa a cikin shirin nan da muka gabatar ranar 29 ga watan Agusta mun kawo muku rahoto kan matakin hukumomin birnin Abuja na hana sanata Rabiu Musa Kwankwaso amfani da dandalin taro na ƙasa da ke birnin na Abuja da kuma ya nemi a musanya masa wannan dandalin da wani filin fareti da ke Area 11 shi ma suka hana. To kakakin ministan Abuja Abubakar Sani ya musanta zargin da aka yi wa hukumar raya birnin tarayya ta Abuja kan wannan mataki da ta dauka.
Tubalin wannan gwamnati shine tabbatar da cewa yawa kuwa adalci ba abu ne mai yiwuwa ba mutum mai matsayi kamar sanatar Rabiu Musa Kwankwaso zai nemi wani abu daga hukumar birnin tarayya Abuja karkashin mai girma ministan Malam Muhammad Musa Bello a ce an kai ga hana shi wannan abu musamman abin da yake na jama'a ne saboda haka ba gaskiya ba ne a ce wai hukumar birnin tarayya ta hana sanata Rabiu Musa Kwankwaso amfani da dandalin Eagle Square.
To mai faru an ce kamar sun nemi wannan wurin watanni biyu da suka wuce kuma an amince musu daga baya kuma aka zo aka sauke wannan amince din mai faru.
Tun fiye da shekaru 10 da suka wuce da dandalin Eagle Square da kuma dandalin International Conference Center an ba da su ga 'yan kasuwa masu zaman kansu wanda yake su wani 'yan kasuwa su da suke gudanar da harkokin waɗannan wurare. Duk mutum ko ƙungiya da ke buƙatar yin amfani da ita daga cikin wannan wurare su za su tuntuɓa kuma su cika ƙa'idojin da suka zayyana musu a hukumance da kuma yadda dai suka ga ya dace sannan sai a ba mutum izini amfani da wannan wurin. To saboda haka bayanan da aka samu a nan birnin tarayya sun nuna cewa wata kamfani ce wanda ake kira Rasi International Properties Limited ita ce ta rubuta ma kamfanin da ke zaman kanta na facility managers kenan masu kula da wannan wuri na Eagle Square ta nemi a ba ta izinin ta yi amfani da wannan wuri. Kuma bayanan da muka samu sun nuna cewa babu inda aka bayyana cewa shi sanatar Rabiu Musa Kwankwaso shi ne ke buƙatar amfani da wannan wuri kuma ga niyyar da yake da ita game da wannan wuri. To saboda haka ba abin da ya shafi a hukumar birnin tarayya da wannan abu wannan kamfanin su suka huta da su kuma tsakaninsu ne suka yanke hukuncin akan cancanci ko rashin cancancin kamfanin da ta nemi ta amfani da wannan.
Masu aro baki dai kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Amina madadin Nasira da Muhammad Kaya da Hassan Maina Kaina da Gwamna Badaru da kuma Cibahiro Dodole da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sauti kirin a nan Nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.